bà chi mày giống cừu già. A yayin da rundunar tsaron Najeriya ke da'awar samun galaba akan ƴan bindigar da suka addabi al'ummar gabashin jihar Sokoto, mazauna yankin na cewa an kashe maciji ne ba sare kai ba. Sabuwar dokar hukunta ɓatanci a kafafen sadarwa na intanet ta jamhuriyar Nijar na ƙoƙarin shafe dokar da ta ba da kariya ga ƴan jarida a ƙasar. Jama'a assalamu alaikum. Tun a farkon makon da ya gabata ne rundunar sojin Najeriya ta bayyana so makai farmaki ta jiragen sama da zimmar kakkaɓe ƴan bindigar da suka addabi al'umma a ƙananan hukumomin mulkin da ke gabashin jihar Sokoto. A wata hira da ya yi da muryar Amurka a makon jiya, babban harsan sojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar ya ce sun sami gagaruman nasara a irin salon kai farmakin tare da haɗin gwiwar sojan ƙasa da ke bi a guraren da jiragen yaƙi suka yi lugudan wuta.
Air Marshal Abubakar ya ce su kuma sojojin ƙasa suna nan suna kukkutsawa don mamaye wuraren da ake kai wannan farmaki a halin yanzu.
Kamar yadda na ce ma, muna samun nasara kyawawan fahimtar juna da sojojin ƙasa. Don jirgi baya iya kama waje, jirgi sai dai ya zuba bom ya gyara wajen mutanen ƙasa su je su kama. To saboda haka dole ne a samu kyakkyawan fahimtar juna tsakaninmu da sojojin ƙasa, kuma muna wannan kyakkyawan fahimtar juna muna ta faman mu ga cewa mun daɗa haɓa kashi. Wannan abu ne wanda yake sabo ga mu kanmu da su kansu.
To sai dai duk da yake mutanen yankin sun yi na'am da matakin rundunar tsaron na kai farmaki akan ƴan bindigar, to amma suna ganin nasarar da aka samu tamkar an kashe maciji ne amma ba a sare kai ba. Suna masu musanta kalaman na babban hafsan sojin sama. Rahotanni sun nuna cewa ko a lokacin da ake ruwan bama-bamai ta sama, ƴan bindigar sun ci gaba da kai hare-hare tare da kisan jama'a, lamarin da kuma ya haifar da tarwatsewar garuruwa fiye da 30 a yankin. Bashar Altinu Guyawa Isa shine shugaban kungiyar rundunar adalci ta jihar Sokoto kuma dan asalin yankin na gabashin jihar Sokoton.
Babu shakka ran Altinu waccan ta sama, sojojin sama sun kai ainihin hari a gabashin Isa, wajajen tungaggakin ƴan ta'adda a Kamarawa da kuma ƴan fako da wasu iyakoki da a tsakaninmu da ƙasar Sabon Birni. A sanadiyar waɗannan hare-hare an samu galaba ƙware, kuma an samu nasara domin an samu tungaggakin nasu har sun fantsama, sun ruɗe sun kiɗime. Amma maimakon a ce akwai jami'an tsaro na ƙasa, sojoji na ƙasa waɗanda za su tarawa idan wuta ta yi wuta gare su, su kullo su hito inda za a ganin su garin da garin domin a yi hwada tsakaninsu da jami'an tsaro a yi ta kare, shi ne abin da ba mu samu ba. Da suka fantsama suka yi cikin jama'a, suka tada tashin hankali, suka tada tungaci, mutane suka kiɗime, suka tsorata da su ainihin tun daga tsohuwar Kamarawa zuwa abin da ya kai su Rundugu, suka tadda waɗannan garuruwa gari 31 yau ƙasar gebe babu su, ba su cikin kwanciyar hankali.
To amma bisa ga bayanan da ita hukumar tsaron Najeriya ta yi a makon da ya shige, ta bayyana cewa ko baya ga hare-haren da take kaiwa ta sama, haka kuma akwai sojojin da aka girke, wato waɗanda suke tafiya a ƙasa suna bi wuraren da aka kai hare-haren ta sama domin ganin cewa an kakkaɓe duk wani abu da kai iya saura a wannan yanayin.
Malam Murtala, waɗannan sojoji na ƙasa, mu muna hudan abin da ke faruwa yankinmu ne, muna hudan abin da muke ciki ne. Dukkan wanda a cikin wannan yanki babu mai son irin yanayi da halin da muke ciki yanzu. Mutane sun daidaice, babu kowa yankin nan an baro shi, Malam Murtala. Sannan ba a tura sojoji ba na ƙasa, ba zai yiwu a tura sojoji ba, kuma ana samun galaba mu ce ba gaskiya bane ba. Babu sojojin ƙasa cikin wannan daji. Bu abin da muke yi yanzu, muna kira ne ga gwamnatin tarayya da shugabannin sojoji na sama da ƙasa su san abin da ake ciki. A tura sojoji su shiga tun daga tsohuwar Kamarawa har abin da ya kai su Rundugu, babu kowa wannan ziri na gebe wanda ya gobanta. Babu mai kai da kawo wannan ƙasa in ba 'yan ta'adda ba. A je a shiga a yi waɗanda 'yan ta'adda a yi ta kare, sannan a ba mutane umarni su koma gidajensu. da mana tana yi malamin ta da wanda bai aje komai ba bai tanadi komai ba ga rayuwa in banda noma ka isko shina gudun hijira a shinkayi shina gudun hijira a isa shina gudun hijira a dinnan gidan ruki cikin nishar to ina zaman lafiya shike gare shi ba ɗan kwangila bane ba ma'aikatan gwamnati bane in le noman ga shine abin da sun ka dogara kuma babu zaman lafiya inda za a zannawa ai noman to yaya za a karewa malamin ta da
to a can baya an sami rahotannin da ke bayyana cewa akwai wasu yankuna da waɗannan ƴan bindiga din suke mulki da su ko kuma suke iko da su a wannan yankin duk da yake hukumomi sun fito karara sun musanta waɗannan rahotannin a wannan lokacin shin ya ake ciki a halin yanzu
Allah ya ga malamin ta da mutanen da sun ka baro gidajensu suna wurin gudun hijira su yankunan nasu hannun wa suke hannun gwamnati ko hannun hakimai masu ƙasa ko hannun jami'an tsaron Najeriya mutun na barin gida ne yazo wuri gudun hijira a ce ba koro shi an kai ba duk waɗanda suka koro waɗannan mutane yanki yana hannunsu kuma suke kai da kawowa wannan yanki suke hukunci wannan yanki suke zartar da komai a wannan yanki menene ƙarya cikin wannan zance malam mutala ah bayyuwa a raba al'ummomi da wurin su a ce ba hitina da tashin hankali bane na raba su da wurin nan a ce wanda ya tada hitinar tashin hankali ba shike da iko da yanki ba to me zai sa gudun hijira idan wani bai zo ya tada kai ba a wurin ka ya tama da hankali ya hasa ma wuta ba ba wai sun zo bane sun tada jama'a sun ci zarafin jama'a sun hita sun koma wani wuri ah suna nan suna kaiwa da kawowa
Tun a shekara ta 2010 ne gwamnatin kasar Jamhuriyar Nijar ta kafa wata doka da ke bada kariya ga 'yan jarida tare da azumar kare su daga matsaloli da dama da suke fuskanta a fagen gudanar da aikin su na tsage gaskiya komai dacin ta matsalolin ko sun hada da kamewa da tsarewa har ya zuwa garkamewa a kurkuku da dai sauran nau'o'i daban-daban na cin zarafi to sai dai kuma yanzu haka wannan dokar na fuskantar barazanar gushewa biyo bayan soma aikin wata sabuwar doka da aka kafa a watan da ya gabata ta hukunta masu cin zarafin jama'a ta shafukan sada zumunta na internet wannan lamari dai ya sa cibiyar 'yan jarida ta kasar shirya wani taro a makon da ya gabata domin duba wannan kalubale Suleiman Bra shine sakataren cibiyar ta 'yan jarida
kusan ita wannan doka ta fari akwai wasu artikulika wanda ba mu kan 'yan jarida su kansu wanda suke tahiyar da dokar ma su shiga da shi ko kuma sun gane shi ne amma ba su aiki da shi misali artikul na 66 shine ke cewa yuzu bai iya tsare dan jarida ko kuma ya kai shi gidan kaso inda ba su kan aikin shi ne to kun ga tunda aka fara yau shekara 10 wannan artikul din ana iya cewa ba a mutunta shi kenan wannan matsala ce ga ya kamata a ce kun dokokin in aka yi a dauki fannin dan jarida na daban kuma a ce in ma wani abu ne ya faru a ce shi dan jarida a san da cewa dan jarida ne bisa kan aikin shi ne ba yayi ba kamar wani activist ko lan sallar tunda shi a cikin aikin shi da yake dan jarida ya da kaidoji abin da yake cewa ethic dokoki da ethic shi da dindindin yake shi kenan shi ya san me yake
yanzu haka wata yar jarida mai fafutuka Sabira Sabo tana tsare ne a hannun mahukunta tsawon watanni duk kuwa da cewa tana dauke da juna biyu kuma tana fama da rashin lafiya bayan da aka gurfanar da ita a gaban kotu bisa zargin ta bata wa dan shugaban kasar suna a labarin da ta wallafa a shafin Facebook mai nuna cewa dan na shugaban kasa na da hannu a badakalar makamai a kasar a farkon wannan makon ma jami'an tsaro sun tsare mawallafin wata jaridar kasar mai suna Le Corre Ali Sumana bisa zargin fadawa hurumin sabuwar dokar da yayi a yayin gudanar da aikin sa
to yau da sayan nan da muka je ganin shi yace mana an ce ya wallafa ne labari bisa wannan haraka wadda ta shafi minista na tsaro kun sa an handami dukiya nan cikin labarin da ya bada yace ke su waɗanda suka handami wannan dukiya sun je ma'aikata sun fara biyan kuɗi wannan labarin shi da ya rubuta ga takarda ga jaridar shi sai wasu suka ɗauke su suka sa shi bisa yanar gizo to wannan ne ya sha mishi aka kai shi hukumar 'yan sanda masu bincike to yaya za a bugun shi da wannan sanda wadda yake bata shahi 'yan jarida ba
nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilan sashen Hausa Hassan Maina Kaina da Suleiman Muni Barma. Tuba Hero da Odone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.